daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karan muna mitoci 10:17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji wani yunkurin gwamnatin jihar Bauchi na bunkasa harkokin kasuwanci sai kuma shirin na ƙasa da Suleiman Muni Barma ke gabatarwa shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda suke da lalura ke badawa tsakanin al'umma Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridin ƙasar Ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Jiya Laraba an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin daurin shekaru 3 a gidan yari bayan da ya fada wa alkalin New York cewa tsananin biyayya da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatar da hukuncin ga Cohen kan laifuka masu yawa ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu kuɗi dala Amurka 280,000 domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa akan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Alkali ya fada wa Cohen cewa mai shekaru 52 a duniya cewa cikin abubuwan da suka faru hakan ya sa ya rasa halayensa na kirki. Cohen wanda ya yi wa Trump aiki na tsawon shekaru 12 ya taɓa faɗin cewa zai iya mutuwa akan goyon bayan da yake wa Trump sai gashi yanzu ya juya Trump din baya. Da yammacin jiya Laraba ƴan majalisar dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a matakin sojin da take ɗauka a yakin basasar Yemen. Majalisar da ƴan jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun kada ƙuri'ar amincewa da fara muhawara akan batun inda ƴan majalisu 60 suka amince wasu 39 ba su amince ba suna goyon bayan gwamnatin Trump wadda take jayayya akan ɗaukar duk wani mataki da zai kawo cikas ga dangantakar Amurka da Saudiya. Da yake magana da murya Amurka, Senator Richard Blumenthal daga jihar Connecticut ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen rawar da Amurka take takawa a faɗin da ake na kashe wato ana kashe fararen hula da ƙananan yara da mabmai a Yemen sakamakon laifukan yaƙi. Aikin majalisa ne samar da ƙuduri kuma kundin tsarin mulki ya bai wa ƴan majalisa damar ƙi ko amincewa da yaƙi ko wasu ayyukan soji. ƴan majalisun Amurka dai ba su amince da goyon bayan da Amurka take bai wa dakarun Saudiki wato dakarun da Saudiki jagoranta ba a yaƙin da ake a Yemen domin daƙil ƴan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya rikicin da ya sanadiyar rayukan fararen hula kuma ya zamto wato mafi muni a duniya akan aikin agaji. Prime Minister Britania Theresa May ta samu nasarar wato ƙuri'a da aka kada don amincewa da shugabancinta wanda hakan zai kare wani kalubalen shugabanci na shekara guda. Mai ta samu nasara ƙuri'ar wato da ƴan jam'iyyarta ta Conservative suka kada 200 sun amince 117 ba su amince ba a jiya Laraba. A wani zama da ya kunshi ƴan majalisar jam'iyyar ta Conservative kadai kafin a fara kada ƙuri'a, mai ta ce za ta sauka daga shugabancin ta kafin zaben shekara ta 2022 matakin da ake ganin ya wato ya taimaka mata wajen samun ƙuri'un ƴan majalisun da ba su yanke hukunci ba ana dab da yin zaben. Minister Amber Rudd da ƴan majalisar Conservative Alex Shelbrook da kuma Robert Buckland su ne suka tabbatar da sanarwar ta mai na cewa ba za ta sake tsayawa takara ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kasar Kenya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da tsibirin Jersey, tsibirin da ke kan gabar tekun Faransa wadda za ta share hanyar mayar da kudaden gwamnati da aka sace kimanin dalar Amurka miliyan 5. Babban Attorney General na Kenya Paul Kihara Kiruki da ministan harkokin wajen Jersey Senator Ian Ghost su ne suka amince da yarjejeniyar a wani yunkurin kasar Kenya na yaki da cin hanci da rashawa a watan Maris din shekarar ta gabata gwamnatoci biyu sun amince da wata yarjejeniyar musayar bayanai da za ta tabbatar da cewa duk wasu kudade da aka sace za a mayar da su kasar Kenya Ghost ya ce an samu da yarjejeniyar ne domin a ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin kasashen biyu kuma za ta kare tare da gano duk wasu kudaden haram
We are transparent in what we do in financial services, and we meet the highest international standard.
Good, yace muna bayyana duk wasu abubuwan da muke a harkokin kudadenmu ko muna bin ka'idojin kasa da kasa da aka shimfida amma kuma duk abin da muke bai isa ba haka kuma muna hada kai da sauran kasashe kuma yau mun amince da Kenya domin gano idan har an yi amfani da Jersey wajen aikata wasu laifuka zamu aiki tare mu tabbatar da cewa al'ummomin kasashen sun ci moriyar kudaden su yarjejeniyar Kenya da Jersey iri daya ce da yarjejeniyar da Kenya ta yi da Britania da Switzerland shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta wanda ke kan wa'adinsa na karshe yana yaki da cin hanci da rashawa ba ji ba gani cikin wannan makon ma an kama wasu manyan jami'an gwamnatin Kenya an kuma gurfanar da su gaban kotu kan laifukan cin hanci da rashawa masu yawa
Sa gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Kuma da labarin mu faro takon daga Bautin Yakubu a Najeriya inda gwamnatin jihar ta kaddamar da shirin bunƙasa harkokin tattalin arziki ta hanyar samar da rancen kuɗaɗe ga manya da kuma ƙananan 'yan kasuwar jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
A ganawarsa da manema labarai gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar makaman babba na Bauchi ya ce harkar kasuwanci shine kashin bayan ci gaban da manyan kasashen duniya ke tinkaho da shi
akwai bukata a tallafa wa 'yan kasuwar babu ƙasa a duniya da za ta ci gaba ba tare da ka gina harkar kasuwanci ba ita gwamnati rawar take takawa wajen ci gaba a duniya kasashen da suka ci gaba kalilan ne mafi yawan harkar da ake yi na kawo ci gaba yan kasuwa ne suke yi to shi yasa naga ya kamata mu waye yan kasuwar mu
akwai kuɗi ne da kuka dora musu kaman ruwa akai ko kuma dai a'a tallafi ne kuka yi wanda yake bashi kuma su biya siyan da sokarwa
bashi ne za mu je mu yarjejeniya da banki amma bambancin wannan bashin da aka saba shine ni a matsayina na gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin jihar Bauchi mun yi alƙawari za mu dauke musu ruwan da ke kan wannan bashi din saboda bashi ne wanda babu ruwa
daga bisani naji ta bakin shugabannin yan kasuwan da ma masu saye da sayarwa game da shirin bada rancen Alhaji Salisu Garba mai zuma shine uban kungiyar yan kasuwa na jihar Bauchi ga bayaninsa game da batun rancen
abin da zan faɗa na farko godiya wa Allah da kuma godewa mai girma gonan jihar Bauchi babu shakka tallafa wa 'yan kasuwa da yayi a yanzu a cikin wannan hali da ake ciki na tsantseni wanda ya tsaya musu a banki ta ba su aron kudi naira biliyan 1 kuma ya amince a matsayin sa na gwamna a jihar Bauchi zai biya musu ruwa har na tsawon shekara 2 kuma za a raba wannan kudi local government 20 kuma da a raba shi ne gwargwaron irin kasuwancin local government inda tafi karfin kasuwanci dole kudin ta yafi yawa
yaya kaman ga kananan 'yan kasuwa masu tallan rake da mazar kwaila da gauta za su amfana kuwa
duk suna ci kudin da ya sauka har kasa zuwa ga dukkan masu kananan sana'a dan kana sai da gauta sai ya zama kai kudin ka yana kasa irin 100,000 saboda haka ka'ida ma kudin namu babu kasa da 100,000 kudi kashi uku ne aka da kasa shi daga 100,000 wanda shine mafi kasa sai 250,000 dan sama kadan sai 500,000 sai miliyan da zan muna son kudin ya zama ya kai ko ina ne insha Allah
Alhaji Umar Jibrin Jagaba shine babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi ya ce za a bullo da tsari mai inganci don raba kudaden
za a fitar da tsari mai kyau ta hanyar da za a yi amfani da 'yan kasuwa wanda suke harkan kasuwancin nan wanda da su yi kasuwancin nan su sa kasuwan a gabansu su juya kasuwancin su sayo su sayar kuma su biya wannan bashi in Allah ya so in Allah ya yarda
wani mai sana'ar sai da goro ya bayyana kyakkyawar fata game da shirin bada rancen
sunana Mustapha Shehu Idris ina sai da goro alal hakika jin wannan magana na yi farin ciki matukar farin ciki
jarin nawa kake ji a matsayin ka na mai tallan goro kake bukata?
To ni a sana'ar goro ni dealer ne. Gurgurdan abin da aka bani
nawa kake bukata?
Ko miliyan 1 aka bani ina bukata. In ma 500 aka bani ni ma bukaci. Gurgurdan abin da aka bani in abin da nake bukata ko in yi addu'a in ci gaba da zuwa sokaya.
Amurka gaban shi a Najeriya.
A gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ni dai da Sarfilu ba mu sa abin da ake faɗa wannan waƙar ba abin da muka tabbatar shine ba zagin sarki to yanzu kuma ga shirin bu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta san kasawa
jama'a assalamu alaikum barka ku da yau barkamu da sake haduwa a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar a wannan mako shirin zai je Najeriya da Niger domin jin yadda nakasassu suka dage haikan akan maganar neman na kai da nufin hucewa kai takeici wakilin sashen Hausa a Abuja Madina Dauda ta zanta da wani tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayyar Najeriya Fred Manjak wanne tun fil azal bai yarda halin na kasa ya kashe masa zuciya ba domin tun yana makaranta ya jajirce akan sai an bashi damar ya mori yancin sa na dan kasa a fannin ilimi sannan daga bisani ya dage akan neman aiki bare da yake ji yadda ta kaya a kashi na farko na wannan tantaunawa
sunana Fred Manjak
to bari in ji tarihinka
tarihi na dai na shiga makaranta a 1966 na kuma gama 72 daga nan
makarantar primary kenan
makarantar primary sannan 75 na shiga aji daya na secondary government Charles College Numan daga nayi shekara daya sai na koma secondary school Kaltungo amma ba a Kaltungo na gama ba na gama government secondary school Darasau lokacin da na gama aji 7 ba su bani admission ba sai da na shekara 3 a zaune
akwai hujjan da yasa ba a baka ba
a to na je interview sai su ce ba zan iya aikin malanta ba zan iya kaza ba amma daga baya da na tafi Maiduguri sai na je na gamu da ministan ilimi lokacin ana kiransa Aliyu Biu so lokacin da ya gani yace yaya za a hana ni zuwa makaranta don kaza kaza domin ya dubi interview din ya dubi recommendation da aka bayar ya nuna cewa wai ba zan iya komai ba
wannan na kasa da yake tattare da kai an haife ka haka ne ko dai a ya same ka ne bayan kana da wayanka
ina da shekara 3 na samu wannan na kasa domin babata tana gaya min cewa ina guje-guje ma da yamma wajen karfe 7 sai kawai zabi ya bige ni shikenan ban kara amfani da kafa ba har yanzu
ta baka labarin ko an kai ka asibiti a lokacin an gane ko me ya kawo maka wannan na ƙasa?
A'a, ba su kai ne asibiti ba domin lokacin asibiti na kuɗi ne, SIM Hospital Kaltungo, domin an buɗe shi 1948, sannan an haife ni 1957. Saboda haka ilimi na zuwa asibiti ma ba su da shi lokacin, saboda haka ba a kai ne asibiti ba.
So a gida aka yi maka maganin zazzabi har dai ya zama na ƙasa ka kawo wannan lokaci?
Ƙwarai da gaske.
To a halin na ƙasa kai karatun primary da secondary nan kenan?
Eh, to kin san na ƙasa kai ne kake na ƙasa kanka a zuci take. Na ƙasa idan kace ka na ƙasa to ba za ka yi komai ba.
Bayan ka gama makarantar gaba da primary ka je jami'a ne?
Ban je jami'a ba domin lokacin na samu matsala a wajen WAEC. So da na samu wannan matsalan sai na tafi Ministry of Social Welfare. In ce musu ni fa ina so in yi aiki. Sai ya ce da ni to aikin me kake so kai? Na ce ni aikin gidan radio nake so in yi. Domin lokacin ina sauraron Radio Nigeria Kaduna kuma muryoyin da nake ji suka karfafa ni in so aikin gidan radio.
Ka samu aikin gidan radio a lokacin?
Ƙwarai. Na samu aikin gidan radio lokacin Alhaji Adamu Miso shi na GM ya canje in same shi. Da na je sai ya ce to kai malam na baka aiki ya za ka yi ta zuwa aiki? Na ce to ai ba ka yi tambayan tun daga farko ba. Ya na yi ta zuwa makaranta primary har na yi secondary? Ya ce ka kada ni? Na ce to ka gama primary? Na ce eh. Ka gama secondary? Na ce eh. Ina takardu na miƙa masa. Ya ce mun to ai ya kamata in tafi makarantar gaba? Na ce eh, ina son tafi makarantar gaba amma sai na yi aiki tukuna. Sai ya kira sakataren kamfani na gidan radio Bauchi sai ya ce da shi a ba da wannan aiki. Ya ce to bari mu hira da shi. Sai muka dan hira da shi sakataren bayan dan lokaci kaɗan ya ce to gobe ka zo ka karɓi takardun kama aiki. To na fara aiki a nan.
Wani matsayi aka baka?
Suka bani telex operator.
Shi ne mai kenan a lokacin?
Wani na'ura ne na ɗaukan labarai na je na ga katon mashin.
To yanzu kuma za mu je birnin Yamai na jamhuriyar Nishar, inda ƙungiyoyin na ƙasassu daga jihohi takwas na wannan ƙasa suka gudanar da wani taron kwanaki biyu domin nazarin hanyoyin da za su taimaka wa na ƙasassu masu sana'ar hannu wajen shigar da kayayyakin da suke kerawa a kasuwannin kasar har ma da na waje a sakamakon lura da rashin cinikin da suke fama da shi. In ji su Malam Zabairu Abarshi na daga cikin mahalartan wannan taro.
Eh, to mun yi taro ne saboda mu yi tunani bisa kan ayyukan da muke yi, abubuwan da ke sa kayanmu muna ganin kamar akwai wani koma baya cikin shi. Shi ne yau muke yin bincike a kan shi mu ga menene dalilin yasa 'yan ƙasa kamar mun ga ba su amfani da kayanmu sosai wanda ya kamata. Wani lokaci kayan za a yin su har su tsuha, bai da kyau ne, tsada ne ya yi, menene shi ne muke son mu yi bincike a kan shi mu fito babbar takarda. Wadda za a ce ga wanga dalili shi ne kaza, wanga dalili shi ne kaza, da yasa abubuwan gaba su danga ci gaba.
Bayan zama na wuni biyu tsakanin shi da yau, akwai wani abin da kuka gano wanda ke hana kayayyakin ku samun shiga a kasuwanni?
Kasan komi sai da hali ake yin shi. Ya kamata na farko a ce akwai halin yin abu, na biyu kuma ya kamata a ce kana da kaya na kwarai wanda in ka yi aikin kuwa za a yabawa. Don ka akwai matsaloli kamar na wurare wanda kasan kuma in za ka yi ayyuka irin na hwata da sauransu suna son wuri mai kyau wanda an yi su ba za su saurin lalacewa ba. Su ne irin abubuwan da muke tattauna a kansu mu gani ya ne za mu yi mu ciwo kansu.
Wani irin cikas da rashin samun sayar da kayayyakin ku a kasuwannin kasar nan ke janyo wa su na kasassu, da yake hanya ce da aka kirkiro tun fil azal domin raba na kasassu da sana'ar bara?
Muna ganin mu 'yan kasar Nijar mun yi da son mu ga an ji an sayo abu daga kasashen waje. Mutumin ma ya yi jin daɗi ya ga abun da daga kasashen waje an kaito da shi da ya sai shi na gida. Eh, to shi ne yasa bayan wanga taron ya ƙare muna son mu yi kamar sensibilization cikin abu ga komin na Yamai. Haka saboda a tunasta mutane ga irin kayan da ake yi kuma ingantattu ne masu kyau. In sun saye su taimako bi ne suka yi kasai kayanka kai amfani da su mu kuma ka raba mu da mu je mu tsaya ga hanya mu yi bara ka gani shine wannan amfani abun muna son mu ga yamma al'umma
su san da wannan zagaye za ku shirya domin wayar da kan jama'a akan wannan matsala
insha Allah wannan zagayen muna cikin batun shi bai ida tabbata da kyau ba ta kuna muna lisai akan shi yanda za a yi shi saboda al'umma su saurare mu su ji kukan mu
wasu na korafi akan cewa ababan da kuke kerawa sun yi tsada shi wannan zama bai tsaya ya tantauna yanda sarki yadda kuke saka farashin kayayyakin da kuke kera ba
to yanzu ina dauka maka misali duk kayan da muke saidawa kuma muna da farashin su a kasuwa babu wanda dai ma ya kai rabin namu duka namu kudin shi yana kasa fiye da wayannan saboda duk abun da kake yi ya kamata ka san naka kuma ka san na kasuwa ya yake shine marketing in baka san ya ne na kasuwa yake ya ne naka yake ba kenan ba kasuwanci kake yi ba kenan muna da labarin kasuwanci muna da labarin ya ne abun yake sai dai kira dai ne muke ga ƴan ƙasa mun san akwai da yawa suna son su yi abun waje mai ko na gida yana da unhwani ya unhwani kasar ka kuma shine
ina maganar inganci kalite watakila abubuwan da ke shigowa daga kasashen waje ƴan Niger na musu kallon sun fi wadanda ake kera cikin gida inganci
yanzu ina dauka maka muna yin kaman balowar gada ake bugawa kwallon kafa wagga muna yin ta me ai kuma ba nan muke sayan kayan ba kayan daga turi ake hitowa da su aka kawo suna a saida muna kenan ba laihin kaya ne ba laihin kaman daga remu ne mutane sai da son dai kullun abun dai a ce daga wani wuri ya fito sinon kaya muna da kalite duk wanda ya kamata in hwata ce wanda ake yin sak da wani santir wani takalmin hwata da sauransu duka da kuma mata waɗanda suke yin dumke-dumke da sauransu mu duka abun da muke yi muna son mu yi shi ne mai kyau don saboda ka arena mu
to masu sauraro a nan za mu ja birki wa shirin na yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan hira da ma wacce wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da Fred Manchak a Abuja yanzu kuwa a madadinta da sauran abokan aiki da kuma su bakin shirin na kasa na yau ni Sule Mumuni Barma ke muku fatan alkhairi assalamu alaikum
Zuwa gaishe ku duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ridwas Abbas da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana a wannan mako.
Za mu soma sharhin jaridun na yau ne da jaridar The Custodians. Shirin nan na yin shuka domin abinci da ayyukan yi ya samu nasarori bila adadi yayin da kasar Ghana ke aikewa kasashe makautar ta abinci. Har yau dai a wannan jarida, wannan labarin ne da ke nuna cewa tsohon shugaban kasar Ghana Akufo ya yi bukin cika shekaru 80 da Independent. Kasar Ghana ta amshi kuɗi $57 million gudunmawa daga ƙasar Japan domin yin gyara na wasu hanyoyi da ake cewa N8. The Independent har yau ta ruwaito cewar ma'aikatan nan ta kwana-kwana na yi wa ɗiyan Ghana kashedi game da yin amfani da abin kariyar da ake cewa burglar proof a cikin gine-ginensu. The Publisher, mambobin majalisa sun yi amanna da yarjejeniyar nan na yin amfani da jiragen sama wurin gabatar da aikin kiwon lafiya sai dai ƙungiyar likitoci na ƙasar Ghana sun ɗaga jan tuta. Ghanaian Times. Kada ku amshi kyauta a lokacin Krismeti. Wannan wani kashedi ne zuwa ga aikatar gwamnati cewar laifi ne babba ka amshi kyauta a lokacin wannan biki na Krismeti. Sai kuma wannan labarin inda jaridar ke nuna cewar masu gudanar da harkoki dai an killace su saboda sun kasa tabbatar da ishoran gine-ginen da suke ginawa. Har yau dai a wannan jarida ta Ghanaian Times wannan labarin ne an daure wasu ɗan fashi da makamai daurin shekaru 166. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne na gudunmawar kasar Japan na $57 million domin gyaran wasu tituna na kasar nan. Dan mulle ka babban jaridar kasar Ghana Daily Graphico wannan labarin ne a shafin ta na gaba. Yanji ta shirya tsafuwa makokin yana. Jaridar ta nuna cewar an shirya tsaf-tsaf domin gudanar da makokin sarakan bankin da gwamban nan da ake cewa yana su biyu a fadar masarautar da ake cewa Old Gbewa Palace dake a Yandi, inda nan ne gandun daular Dagbon a can jihar arewacin kasar nan. Mun leka shafi na 16 na jaridar wadda da shi ne za mu kammala sharhin jaridun. Akwai wannan labarin inda shugaban kasa ke faɗan cewar muna buƙatar kwaikwayon nasarori ko kuma dai labarin nasara na kasar Japan. Shugaba Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya faɗa cewar kasar Ghana ta yanke shawarar ta koma baya ta baiwa tsarin tattalin arzikin nan na da baya wadda ke dogara akan agaji da sarrafa da kuma aikewa da danyun kaya ba tare da an yi sarrafa su ba. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sai ga gaishe ka, sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Abdu mai gora Kampala, malamin Dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne ina so na kira ga ƴan uwa na ƴan Najeriya masu cewa gwamnatin jihar Muhammadu Buhari ta gaza wajen samar da tsaro, bunƙasa tattalin arziki da kuma ci gaban noma da kuma samar da aikin yi ga matasa. To gwamnatin jihar Muhammadu Buhari tabbas ta yi iya ƙoƙarinta, musamman idan ka kallaci arewacin Najeriya a wani hali ne ya same shi kuma a wani hali yake ciki a yanzu. Harkar tsaro ta inganta, inda garuruwan da ƴan Boko Haram suke mulki musamman a jihohin Borno da Adamawa da Yobe a yanzu babu su. To saboda haka zaman lafiya ya samu. Wannan kuma shiri na Empower na gwamnatin jihar Muhammadu Buhari, duniya hankali da tunani ya san matasa sun samu aikin yi.
Assalamu alaikum, ni ne Sani Balak da ke Guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira mutanen jihar Yobe mu haɗa kai mu yaƙi gwamnatin jihar Yobe, NPDP mu na Yobe. A ce shekara 20 gwamnatin jihar Yobe tana mulkan mu babu canji. Duk ko ina an samu canjin gwamnati a arewacin Najeriya, amma mu Yobe mun zama koma baya. Har yanzu mutanen ƙauye ba za mu waye ba mu nuna kishin kanmu a ce wanda suka mulke mu jiya su za su mulke mu yau. Sai ka ce mulkin gado, dan Allah ina jan hankali da mutanen 17 local government na jihar Yobe. Mu ci shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. Wallahi in mun ci zon B, mun ci zon C, mun ci gwamna fa a jihar Yobe. Tunda mun fi ko'ina population ɗin mutane. Ina jan hankali da mutanen Yobe dan Allah dan Annabi, wanda irin kuɗi ƴan siyasa suke ba ku ne. Ranar zaɓe ne da ake ba ku 1,000,000 kuke sai da ƴancin ku, ku sai da ƙuri'a. To wannan karan muna jan hankali da. Ya kamata gwamnatin tarayya ta gargaɗi da masu sai da kuri'a duk wanda aka kama shi a ci zarafinsa a mazaɓa, saboda shi ne ake ciyar da mutane ƴanci. Mutum wani ya zai sai da ƴancinsa a naira 500 ko 1,000.
Ra'ayoyin ku masu saurare, sai ku ci gaba da aikowa, sannan a hankali za mu riƙa gabatarwa kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To a takaicin jiya Laraba, an yanke wa lauyan shugaban Amurka Donald Trump Michael Cohen hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari, bayan da ya faɗa wa alƙalin New York cewa tsananin biyayya da yake yi wa shugaban hakan ya sa shi rufe munanan laifukansa. Mai shari'a William Foley ya gabatarwa da Cohen wato hukuncin kan laifuka masu yawa, ciki har da rawar da ya taka wajen biyan wasu mata biyu $280,000 domin rufe bakinsu kan mu'amalarsu da Trump da kuma yin ƙarya gaban majalisa kan yunkurin Trump na gina wani dogon gini a Moscow. Da yammacin jiya Laraba, 'yan majalisun dokokin Amurka na shirin kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka take baiwa Saudiya a matakin soja da take ɗauka a yakin basasar Yemen. Majalisar da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye sun kaɗa ƙuri'a amincewa da fara muhawara kan batun, inda 'yan majalisu 60 suka amince, wasu 39 ba su amince ba, suna goyon bayan gwamnatin Trump wadda take ta jayayya kan ɗaukar duk wani matakin da zai kawo cikas ga dangantakar Amurka da Saudiya.
To da tashin muhimman kanin labaran kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya. Sai kuma can da la'asar ku je abokan aikin mu da wani sabon shiri. Ciki hadda maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter inda har ma nan za ku ga labarin da muka bai buga akan wannan batu na auren dattijo da yarinya da aka ce shekarunta ba su kai ba. Kuna kuma iya sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA a madadin kowa da kowa alheri da muku fata alheri. We'll be right back.